شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو كان وتا uku ga watan Sha'ban shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, shine kuma ya daidai da 23 ga watan 2 shekara ta 2023 shekarar miladiya. Za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin littafin mai albarka, littafin Riyadus Salihin, wallafar babban malami Sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Allah ya ji kan malam da rahama. Wancan sati yan uwa, idan ba a manta ba, mun tsaya ne a ƙarshen babu karahati qauli ma sha Allah wa sha fulan, babin da yayi bayani game da ba daidai bane fadin ba daban Allah ya so ba da wani. Muna cikin kitabu al-umuri al-manhi anha. Yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babu karahati al-hadithi ba'da al-isha'i al-akhira, babin da zai bayani game da karhancin zance ko hira ko tattaunawa ba'da al-isha'i al-akhira, bayan sallar isha ta ƙarshe. Al-isha'ul akhira ita ce sallar isha da muke kiranta sallar isha. Larabawa lughatan suna kiran sallar magriba da sallar isha duka al-isha. Wannan suke mata al-isha'ul ula, wannan suke mata al-isha'ul akhira, isha ta farko da isha ta biyu. Idan za su jam'i sai su al-isha'ani, isha guda biyu, magriba da isha suke nufi kenan. To, don mu a tantance a bambance wacce ake nufi, shine sai aka yi tamyizi da al-isha'ul akhira, isha ta ƙarshe, ma'ana sallar isha kenan. To, wannan babi da zamu karanta zai bayani ne game da karhanci ba daidai bane hira ta bayan sallar isha'i, idan ba da dalilan da zamu ambata ba yanzu insha Allahu ta'ala. Malaita wal muradu bihi, abinda ake nufi da wannan الحديث الذي يتي والمراد به أبن لكن في دوانا الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت. Yace irin hirar da ko zancen da yake halak ne a lokacin da ba wannan lokaci ba, wannan lokaci ne, wannan shine lokacin bayan sallar isha. Irin hira ko tattaunawa da take gudana tsakanin mutane wacce halak ce, shari'a ta baka dama zaka iya yi, yin ta banza, barin ta banza, yin ta babu lada, rashin ta ma babu wani alaki da sauransu. To, irin wannan hirar ita ce ake nufi. Sai ce wa fi'luhu wa tarkuhu sawa'un, da yinta da barinta duk ɗaya ne, ba wani bambanci. Yace fa amma al-hadith al-muharram aw al-makruh, amma hira da take daman can haramun ce ko makaruhi ce kafin bayan sallar isha'i din, a sauran lokacin da bayan sallar isha ba, daman can haramun ne, daman can makruhi ce. Misali kamar cin naman mutane, kamar hirar da ke ta kunshi aibata wani ko zaginsa ko cin mutuncinsa, wannan hirar dama asalinta haramun ce. Ko da safe ko da rana ko da yamma duk lokacin da aka yi ta haramun ce to ita irin wannan hira idan aka yi ta bayan sallar isha fi ghairi hadha alwaqt a cikin irin wannan a cikin lokacin da ba lokacin bayan sallar isha'i ba bale ce fa huwa fi hadha alwaqti ashaddu tahriman aw karahatan to sai kasance haramcin ta yafi tsanani ko kuma karhancin ta yafi tsanani idan aka yi ta bayan sallar isha'i hirar da take asalinta haramun ce asalinta makruhi ce sai kuma aka yi ta bayan sallar isha'i to sai kasance haramcin nata ya karu ya tsananta idan makruhi ce sai kasance karhancin nata yayi me ya karu ko ya tsananta me dalili saboda zancen ma da yake na halak zancen ma da yake an halatta shi an ce ba daidai bane to ya kuma wanda yake na haramun ne malaci wa amal hadithu fil khairi amma hira ko tattaunawa cikin abin da yake na alkhairi ne sai mallai ya bada misali sai ka muzakaratul ilmi kaman muzakara ta ilmi tattaunawa tsakanin dalibai na wani abu da ya shige musu duhu akan abin da ya shafi karatu ko kuma karantarwa bayan sallar isha'i malami ya sa littafi ya koyar da dalibai karatu bayan sallar isha'i wannan halin bai shiga ciki ba ko alal kalla kace irin group discussion da dalibai zasu ko da na karatun boko ne wannan shi ma baya ciki ya baya cikin abin da aka na tunda sun yi abin da zai amfane su ne babu laifi akan wannan insha Allah ta'ala malaiti wa hikayati salihina hakanan kamar bada labarurrukan nagartattun bayan Allah da suka shuɗe a baya bada kissa ko labarai na wasu mashahuran mutane da suka yi aikin alkhairi suka yi aikin kirki a baya sai a tara mutane bayan sallar isha'i a karantar da su labaransu domin su dauka domin su koyi da su su ji irin bajintar da suka yi da yadda suka ba Allah da yadda suka yi hakuri wajen juriya da duk abin da ya same su a hanyar Allah dan wanda ake ba labarin su koyi da abin da suka ji wannan shi ma insha Allah ta'ala babu laifi saboda taqwiya ne taqwiyatan ne li qulubil ibad eh kamar karfafawa ce ga zukatan bayi shi sai Allah madaukakin sarki yake cewa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak Allah madaukakin sarki yake cewa kullan naqussu alayka a duk waɗannan labarurrukan da muke baka muke hikaito maka su muna baka su ne min anba'ir rusuli daga cikin labarurrukan manzanni da suka wuce a baya sai Allah ya ce da manzansa ma nusabbita bihi fuadak muna baka labarin abinda zai tabbatar da zuciyarka ne abinda zai karfafa zuciyarka abinda zai sa kai ma ka ji cewa lalle akwai aiki ja a gabanka annabawan da suka shude a bayanka ga irin abinda suka fuskanta ga irin kalubalen da suka fuskanta wani an kashe shi wani an raunata shi wani mutanen sa sun karyata shi wani ya je yayi kira tsawon shekaru masu yawa amma mutum ɗaya ko biyu ko uku suka bi shi dan kai ya rasulullah kai ma ka shirya ka kimtsa irin abin da ya samu annabawa ƴan uwanka na baya kama zai iya samun ka to wannan na ɗaya daga cikin abin da yasa ake bada kissar mutane nagari nagartattun bayan Allah haka Allah madaukakin sarki ya ga annabin sa to idan ya kasance labari ake bayar na annabawan farko ƴan uwa wannan babu laifi ayi bayani koda bayan sallar isha'i ne wa makarimul akhlaqi ko kuma labarin ya kunshi a kyawawan ɗabi'u ana so a cire wa mutane munanan ɗabi'u da suke da shi su yi ado su yi kwalliya da kyawawan ɗabi'u to babu laifi shi ma idan ya kasance tattaunawa bayan sallar isha'i ce kamar irin littafin da ke hannun mu na riyadus salihina kaga littafi ne da yake kunshe da kokarin cire wa mutane munanan ɗabi'u da kuma sanya musu kyawawan ɗabi'u to babu laifi ka sa littafi irin wannan ko kuma darasin da yake da alaka da wannan ka rinka karantar da mutane bayan sallar isha'i wannan babu laifi akan sa insha Allah ta'ala balati wal hadithi ma'a dhaifi hakanan ko hira ko tattaunawa kai bako ka ɗebe masa kewa dan kada ya samu wahsha kada ya samu kadaici to babu laifi ka zauna da shi ko hira da take ba ta haramun ba idan za ku hira da bako sai a kiyaye hira da take ba ta haramun ba sai a tattauna akan abin da yake na halaka wannan shi ma babu laifi ko idan ma'aurici ne kai magidanci ne kai babu laifi ka zauna ka tattauna da matarka kai hira da iyalinka ku ɗebe wa junan ku kewa wannan shi ma babu laifi ba haramun bane ina fata an fahimta yawa wa ma talibi hajatin haka nan babu laifi ka tattauna da wanda yake neman wata bukata mutum ya zo kawo maka wata bukata da ya rasa yadda zai yi ya san kuma in ya zo danka insha Allah ta'ala zaka iya share masa hawaye to wannan babu laifi ku tattauna ka ji me yake damun sa kai kokari kuma ka taimaka masa wannan shi ma ba haramun bane dan wannan fata an fahimta ko yawa sai malai ce wa nahwi zalika da wasu abubuwa makamantan waɗannan wanda suke amfani ne ga janibin shi wanda yake maganar ko kuma janibin wanda ake wa maganar da shi wannan duk babu laifi dan an tattauna bayan sallar isha'i malai ce fala karahata fihi babu karhanci a cikin irin wannan bal huwa mustahabbun malai ce barma irin wannan wani lokaci mustahabbi ne abu ne da shari'a take so wa kadhal hadithu li'udhrin hakanan hira da za a yi ko tattaunawa da za a yi dan wani uzuri wani abu ya fado wani uzuri ya bujuro to babu laifi sai a hada a tattauna dan kawar da wannan uzurin wa aridin ko wani abu da ya bujuro bujirarren wani abu da ya fado a unguwa ko a gida ko a gurin da mutum yake zaune to babu laifi wannan shi ma a zo a taru bayan sallar isha'i a tattauna akan wannan abu la karahata fihi malan yace babu karhanci a cikin sa wasu malaman ma suka ce wani lokaci tattaunawa take zamto dole idan ta kunshi abin da ya shafi tseratar da rai ta kunshi fadakar ko nusantar da wanda yake ya gafala akan abin da zai halakar da shi kuma dole ne a gaya masa idan ya wuce wannan lokacin zai iya halaka to babu laifi a zaunar da shi a karantar da shi a gaya masa idan mun fahimci wannan da kyau ƴan uwa Al-Sheikh Salih Al-Uthaymeen alaihi rahmatullah sai kasa hira da ake bayan sallar isha kashi uku yace akwai hirar da take makruhiya ko muharrama shine hirar da za a zauna a yi abin da yake saban Allah ne gulmace cin naman mutane ne annamimanci ne kutsawa cikin mutuncin mutane ne zinɗe ne da duk abin da yake jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ne da irin waɗannan abubuwan to wannan irin hira ƴan uwa bayan haramcinta a sauran lokaci bayan sallar isha kuma haramcinta yana ƙara tsananta ma'ana ba daidai yake da ka zauna ka yi irin waɗannan abubuwan ba da safe ko da yamma da kuma ka yi shi bayan sallar isha'i saboda bayan sallar isha'i haramcin ya tsananta ƴan uwa na fata an fahimta akwai hira kuma da halakce za mu zauna ni da kai mu tattauna abin da ya shafi duniya ne kawai ba cin naman wani muke ba ba gulma muke ba kawai tattaunawa ce ta duniya tsakanin ni da kai ita irin wannan hira mubahi ce ma'ana halacce idan mun yi ba ladan da zamu samu ba mu yi laifi ba idan ba mu yi ta ba za a ba mu ladan ba mu yi ta ba kuma mu yi laifi idan mun kyale ta ba to ƴan uwa ita irin wannan hira ita ce aka hana bayan sallar isha'i Allah ya sa an fahimta hira ta halacce tsakaninka da abokinka wacce baku kutsa cikin mutuncin wani ba ita ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karhanta ta bayan sallar isha'i ba daidai bane a yi ta yawa kowace iri ce kuwa sai dai idan ta kunshi ɗaya daga cikin irin waɗannan abubuwan da muka ambata sai nau'i na uku shine hirar abin da yake mai amfani karantarwa muzakara ta ilimi a nusashe da wani akan wani abin da yake ba daidai ba ko ɗaya daga cikin abubuwan da malam ya ambata a ƙasa to waɗannan abubuwan su kuma babu laifi sai ya iya yin su kaga sai a bambance sai a bambance abubuwa ne guda uku wanda kowanne zaman kansa yake Allah subhanahu wataala ya samu dace malam yace wa qad tadhaharat al ahadithu as sahihatu fi kulli ma dhakartuhu yace kuma hadisai ingatattu sun tabbata sun bayyana a duk abin da na ambata ma'ana duk gabar da malam ya ambata ko hira da take ta halak ko wacce take ta haramu ko wacce take an hana ta gaba daya dukkanin su malam ce zai kawo maka hadisin da ke tabbatar da su sai fara da hadisi na farko an abi barzata radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu barza shine abu barzata al-aslami Allah ya kara masa yarda wannan sahabi wasu malaman suka ce sunansa Abi Barza bin Abdullah wasu kuma suka ce Abi Barza ibnu Niyar wasu malaman suka ce sunansa na gaskiya shine Nadla ibn Nayyar, Nadlatu ibn Nayyar shine sunansa na gaskiya. Sai Annabi tsirada amince tsar tabbata a gare shi ya canza masa suna, ya kira shi da Abdullahi. Fa sammahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abdullah, sai Annabi ya canza masa suna, ya mai da shi Abdullahi. Saboda Nayyar abin da yake nufi kamar shedani kenan, Annabi ya canza masa suna. Shi kadai ne yake da irin wannan alkunya ta Abu Barza. Ai kusan duk sahaban Annabi tsirada amince tsar tabbata a gare shi, in ka ji an ce Abu Barza to shi kadai ne wannan sahabi. Ya musulunta tun daga farko bayan hijira Annabi tsirada amince tsar tabbata a gare shi zuwa Madina. Ya halicci yaƙin fathu ko ghazwatu fathi Makka, ya halicci wannan yaƙi. Ya rawaito kusan hadisi 64 daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi kadai. Ya mutu daga ƙarshen rayuwarsa ya koma Basra, wasu malaman tarihi kuma suka ce ya koma Khurasan. To anan dai ko Khurasan ko Basra a ɗaya daga tiyarsu, ko dai a khalifancin Muawiya ibn Abi Sufyan, ko kuma a khalifancin ɗansa Yazid ibn Muawiya, a wannan tsakanin dai ya rasu. Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda. Wannan sahabi ya ce anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, haƙiƙa Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, kana ya kasance yakrahu an-nawma qabla al-isha, yana karhanta, baya so, yana ƙin mutum ya yi bacci kafin sallar isha'i. Wal haditha ba'daha, haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hanawa, yana ƙin mutum ya yi zance ko ya yi hira bayan sallar isha'i. Dukkanin waɗannan abubuwa guda biyu sallallahu alaihi wasallam ya hana su. Abu na farko shine bacci kafin sallar magariba, bacci bayan sallar magariba. Afwan, malamai suka ce hikimar wannan shine saboda tsakanin sallar magariba da sallar isha'i lokacin takaitacce ne, haka ne? In dai baccin zaka yi da gaske da wahala kai bacci ka tashi baka rasa sallah ba, wanda kuma rasa sallar ka ta isha'i ba karamin asara bace. To sai Annabi ya karhanta kada ka kwanta kai bacci har sai kai sallar isha'i, sannan sai kwanta kai bacci. To wannan na ɗaya daga cikin, ko kuma inda aka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karhanta wani nau'i na bacci, shine baccin da ake yi bayan sallar magariba kafin sallar isha'i, wannan makaruhi ne. To amma ƴan uwa za ku ji akwai lokuta da dama da wasu sukan ambata cewa ba a bacci a lokacin, haka ne ko? Sai ba a bacci bayan sallar isha'i, ba isha'i ba, bayan sallar la'asar ba a bacci, bayan sallar asubahi, da dai wasu lokuta da malami da wasu suke ambata. Wannan duk ba shi da asali a addini. Sai idan kana jin bacci ka kwanta kai baccinka. Yawa addinance dai, a hadisance ko a ƙur'anance babu wani hani da ya zo kada ka yi bacci bayan sallar la'asar ko bayan sallar asubahi, babu wannan. Babu. Sai dai kawai idan akwai wani abu da ko bincike na likitanci ya tabbata wanda zai iya taɓa lafiyarka, to wannan kuma sai ka guji shi saboda wancan, amma ba dan addini ya hana ka ba. Saboda haka baccin da addini ya karhanta shine baccin da mutum zai yi bayan sallar magariba, shine aka karanta. Kuma shi ma kun ji dalilin, saboda idan mutum ya kwanta yumkin an tafutahu salatul isha, haka ne? Abu ne mai yiwuwa sallar isha ta yi ne ta kwace masa, to shi sai aka hana shi. Sannan lokaci na biyu shine zance ko hira da aka hana bayan sallar isha'i ita kuma. Shi kuma wannan hira aka hana, kamar yadda muka ambata sai ka hararo abubuwan da muka ambata a baya. Idan ya kasance hira ce kawai ta halak, ka zauna a majalisa a teburin mai shayi ko a wajen mai kaza, ka zauna kai ta hira, kai ta labari, to wannan shine abinda Annabi ya hana. Ina fata an gane, ba daidai bane Annabi ya hana. Yawwa, ko ka tashi ka tafi zance wajen budurarka, shi ma ba daidai bane kwarai da gaske. Matarka aka ce ka hira da ita ba budurarka ba. Yawa, idan matarka ce ta aure, wannan ku zauna ku tattauna ku ɗebe juna kewa abin da yake mai kyau. Addini yana son wannan, idan duk abin da zai ƙara danƙon zumunci tsakanin miji da mata ana son sa. Amma wannan baka aure ta ba, saboda haka in zaka zo zance sai ka zo zance lokacin da ba a karhanta ba. Yanzu hirar da kuke makaruhi kuke yi, saboda haka samari sai a kiyaye. Amma idan karatu ne neman ilimi ne wannan babu laifi eh babu laifi ka je karatu bayan sallar isha'i ka je makaranta bayan sallar isha'i kai duk abin da zai amfane ka bayan sallar isha'i wata tattaunawa ce ta unguwa ko ta layi dan amfanar da mutanen unguwa wannan ita ma babu laifi an fahimta yan uwa babu laifi wannan shi ma amma dai zance haka kawai na hira tsantsar hira wanda shi ne abin da shari'a ta hana shi wanda hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wa an ibn umar radiyallahu anhuma hadisi nabi an karbo shi daga sahabi abdullahi dan umar Allah kara musu yarda shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hakika annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi sallal isha'a yayi sallar isha'i wata rana fi akhiri hayatihi a ƙarshen rayuwarsa abin da ake nufi ƙarshen rayuwarsa shine a kwanakin ƙarshe-ƙarshe na rayuwarsa ya tabbata a cikin wasu ruwayoyin cewa wata ɗaya kafin ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam ya wannan magana ya saura wata ɗaya Allah subhanahu wataala ya ɗauki kayansa annabi kira da aminci su tabbata a gare shi ya farta wannan magana me yace falamma sallama lokacin da ya sallama daga sallar isha'i da ya idar ƙala bayan ya gama abin da zai ka kaddara bayan ya gama abin da zai name na azkar ko yawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda muka sha ambatawa idan ya gama sallar farilla ya kan danyi azkar sannan sai ya juyo ya ƙara azkar din sa haka idan akwai bayanin da zai kuma sai ya gabatar da shi sallallahu alaihi wasallam to ba wai daga gama sallar bai ce komai ba kawai ya fara bayani a'a sai ka kaddara yayi azkar din da ya kamata a ce yayi to lokacin da ya sallama ya jiyo kala sai ce ara'aitakum lailatakum hadhihi ara'aitakum lailatakum hadhihi ai akhbiruni abinda ara'aita yake nufi a wajen shine akhbiruni ma'ana istifhamiyati kamar tambaye sai yake akhbiruni ku bani labari al lailatukum hadhihi game da wannan daren naku da kuke ciki ma'ana wannan sallar isha'in da kuka gama ku bani labarin daren da kuke cikin sa a cikin ta fa inna ala ra'asi mi'ati sanati la yabqa mimman huwa ala dhahri al ardi al yawma ahad annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace musu fa inna ala ra'asi mi'ati sanati haqiqa bayan kewayowar shekara 100 daga wannan daren da muke magana ina fata an gane daga wannan daren da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake musu magana bayan zagayowar shekara 100 a nan gaba la yabqa mimman huwa ala dhahri al ardi al yawma ahad annabi yace babu wanda zai saura a doran kasa a wanda yake raye a yanzu an gane babu wanda zai saura a raye daga cikin wanda suke raye a yanzu da annabi yake magana a doran kasa wanda duk yake raye a yanzu lokacin da annabi yake magana tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake doran kasa to nan da shekara 100 masu zuwa ba ta yanzu da nake magana ba a'a ta wacce annabi ya magana a cikin ta an gane annabi yace babu wanda zai saura a doran kasa kowa ya mutu ina ba ta an gane to shine abin da hadisi yake nufi shi sa da yawa daga cikin malamai sun yi hujja da wannan hadisin cewa ashe Khidir alaihi salam ko Khidir duk ana faɗa wancan sahibin Musa ai kun tuno kissar sa ko kissar annabi Musa da shi Khidir din a cikin suratul kahf wanda Allah ya tura annabi Musa ya je wajen sa yayi me yayi karatu haka ne ko hatta idza balaga ko menene zuwa da ƙarshen kissar da Allah madaukakin sarki ya kawo akan su to kun san wasu daga cikin malamai musamman malaman sufaye su suna cewa Khidir yana nan a raye suka ce Khidir yana nan a raye bai mutu ba me ye dalili galibi idan wani abu ya faru suka ce yana zuwa ya kawo agaji dan ɗaya daga cikin abin da suke hujja da shi su ce ai wali ya fa annabi shine saboda suna ɗaukar Khidir alaihi salam a matsayin wali ba annabi ba suka ce gashi an tura annabi daga cikin annabawan Allah mursali annabi Musa alaihi salam ya je karatu a wajen wani waliyin Allah malama ahlus sunnah wal jama'a kuma gabaɗe suka ce shi Khidir ba waliyin Allah bane kadai bal annabin Allah ne bal annabin Allah ne saboda karshen issar da ya ga aikata abin da ya sai cewa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabara yace kaga duk abubuwan nan da nayi na balla jirgin ruwa na kashe yaro katanga za ta fadi na tsaye da ita yace dukkanin su wa ma fa'altuhu an amri ban aikata saboda umarni na tunda bai yi da umarni saboda umarnin waye kenan umarnin Allah to sai kuma Allah yake musu umarni kai tsaye annabawa da manzanni so da ka malamai suka ce Khidir annabin Allah ne to amma su suna cewa wali ne sai suka ce bai mutu ba yana nan a rayuwa saboda ka duk wani inda ake dan wani abu na neman agaji ko wani abu idan ka kira sunan sai ya zo ya kawo maka agaji to malamai suka ce lalle Khidir wannan hadisi yana nuna cewa ya rasu tunda annabi ya ce nan da shekara 100 masu zuwa babu wani wanda yake raye a doren kasa a yanzu da zai kasance a raye kowa ya mutu kaga har da shi kenan ko sai da kuma ba doren kasa ke ba shi sa malamai suka yi istisna annabi Isa alaihi salam annabi Isa ya mutu yan uwa annabi Isa ya mutu annabi Isa bai mutu ba amma a doren kasa yake ba a wajhul ardi yake ba kamar yadda annabi ya faɗa baya doren kasa yana ina bar rafa'ahu Allahu ilayhi haka Allah ya faɗa yana sama can wajen Allah madaukakin sarki can Allah ya dage shi sannan kuma banda iblis haka ne shi ma iblis ya roki Allah madaukakin sarki rabbi anzirni ila yawm yub'athuna Allah kai min dako kada dauraina har zuwa ranar tashin alkiyama Allah ya ce masa me innaka minal munzarina an baka kaje to da ka iblis ba zai mutu ba sai ranar da za a tashi duniya tun daga kun ga shi da shi aka fara duniya kuma da shi za a gama ta ba haka bane to dan adam din ma farkon annabi adam ba a gaban sa aka haife shi ba a gaban sa aka haife shi a gaban sa aka halice shi afwan a gaban sa aka halice shi to kuma da shi za da shi duniya za ta kare to shi ma bai mutu ba saboda shi yana kaiwa da komawa ne tsakanin iska da ruwa tunda fadar sa annabi ya ba mu labari a mi take akan ruwa take to haka shi ma yana nan shi ma banda shi sai an yi istisna'in sa amma duk wanda ba su ba in dai mutum ne a doren kasa idan ma akwai wani wanda ake tunanin bai mutu ba to ka kaddara daga lokacin da annabi ya wuce maganar zuwa shekara 100 ya riga ya mutu ina fata an gane kuma wannan mu'jiza ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a garce sai da ta bayyana saboda wanda yayi mutuwa ta ƙarshe a cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a garce daga shi ba a ƙara samu wani sahabi ba na annabi tsira da aminci tsara tabbata a garce ne Abu Tufail sunansa kenan Abu Tufail Amir ibn Wafila radiyallahu anhu shi kuma ya mutu ne a shekara ta 103 ko 102 ko 110 to kaga annabi yayi maganar a shekara ta 10 tunda shekara ta ƙarshe yayi magana annabi ya mutu ne a shekara ta nawa sallallahu alaihi wasallam ba ta 10 ba bayan hijira haka ne to shi ma kuma ya mutu a shekara ta 110 bayan hijira kaga daidai lokacin da annabi ya faɗa kenan ko shine malamai suka ce mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi shine daga shi ba ƙara samu wani sahabi ba duk sahabbai sun mutu duk wanda ya taba ganin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya mutu a lokacin a wannan shekara ta 110 din to wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da malami suke ambata a matsayin mu'jizatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan uwa me malika din mu a cikin wannan hadisi shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayin sallar isha'i ko ya juye wa sabban sa me wannan bayani idan da a ce kun ga kowanne irin zance kowanne irin bayani kowanne irin karatu haramun ne bayan sallar isha'i kuma makruhi ne annabi zai yi makruhi annabi ba zai ba to shi sa kun ga mallan ya kawo ɗaya daga cikin hujjojin da yace zai kawo ashe idan abu ya shafi karantarwa ko nusarwa ko wa'azantarwa babu laifi a yi shi bayan sallar isha'i annabi ya gama sallar isha'i ya juyo yayi bayani yayi wa'azi babu laifi a ciki insha Allah ta'ala Allah ya samu dace wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi حديثنا أكو أتكم باب وعن أنس رضي الله عنه أن كربو دق أنس أم مالك ألا من أكوين سركي كارا مسير دا يتي أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم يتي su sahabbai sun jira annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi faja'ahum qariban min shatril layl sai annabi ya zo musu tsira da aminci su ara tabbata a gare shi kusa da lokacin da dare ya raba ya je tsakiya fasalla bihim annabi musallar isha'i sahabbai suna masallaci suna jiran sa sallallahu alaihi wasallam za'i sallar isha annabi bai fito ba suna ta jira sai da dare ya je tsakiya kusan 12 dare sannan sai annabi ya fito kuma ba su tashi ba fa suna nan suna ta jira annabi a fito ya sallar isha'i haka kuma suka zauna suka ta jira annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu kai ne limami kai wa mutane wannan ai za a samu matsala sosai yani al-isha wallahi sai abin da yake nufi shine sallar isha'i kala yace thumma khatabana sannan sai annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi mana hudu ba bayan sallar kenan ko bayan an yi sallar isha'i fa qala yace da su ala ku saurara innan nas qad sallu thumma raqadu yace hakika mutane duka kowa ya je sallar sai ya tafi ya kwanta duk mutane yanzu sauran mutane ba ku ba duk inda ka ji zaka ga kowa ya sallar sai isha'i wani ma ya dade da yin bacci wa innakum lan tazalu fi salatin annabi yace amma ku ba za ku gushe ba a cikin sallah man tazartumus salata matakar sallah sai ta zauna da ku kuke jiranta za a yi tarbuta muku ladan sallah shine ibn hajar al-asqalani a cikin fatawal bari yake cewa abinda ake nufi da wannan shine ba wai suna cikin hukuncin sallah bane a'a za a rinka rubuta musu ladan sallah ne in aka ce kana cikin hukuncin sallah to duk abinda yake akan mai sallah kai ma yana kanka ba za ka yi magana ba ba za ka ci ba ba za ka sha ba kana ta jira kaga abin ku ba haka bane ko idan kana zaune yanzu da muke zaune a masallacin nan ai mana jira ne a sallar isha mu tashi ko to kamar yadda na ga mana wancan karan insha Allah ta'ala ladan sallar isha ake rubuta mana yanzu ina fata an gane kuma gashi sai magana muke ta yi kuma kuna ta na'am na'am ana ta magana dan a cikin sallah ne akwai matsala ba haka bane za ka iya cin abu in kana bukata za ka iya shan abu to kaga ba hukuncin sallah ake nufi me ake nufi da wannan shine za a ci gaba da rubuta maka ladan sallah eh zaman da ake da kake za a rubuta maka makana sallah ne tsawon awannin da kai duk ladan sallah ake rubuta maka annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi musu wannan bayanin yan uwa me mahalli shaidin ma a cikin wannan hadisi annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi bayan gama sallar isha yayi me yayi wa'azi ko yayi musu bayani saboda haka idan wa'azi ne ko bayani wanda yake da alaka da addini ko da alaka da rayuwa matukar mai amfani ne wannan babu laifi dan an yi shi bayan sallar isha'i wannan hadisi rahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi babu tahrim imtina'il mar'ati min firashi zawjiha idha da'aha wa lam yakul laha 'udrun shar'i bale ce babin da zai bayani game da haramcin imtina'il mar'ati min firashi zawjiha mace ta ki amsa kiran mijinta idan ya kira ta zuwa shimfidarsa ta doge ta yi taurin kai ta ki zuwa inda yake idza da'aha idan ya kira ta walam yakullaha ya kasance kuma ba ta da wani udhrun shar'i uzuri da shari'a za ta karba sai la'akari a matsayinsa na uzuri karbabbe to wannan shine babin da malam ya kulla zai yi bayani ma'ana idan namiji magidanci ya kira matarsa ta aure zuwa shimfidarsa sai ta ki amsa kiransa ta bijire masa to za mu ji irin abinda shari'a ta tanadar mata malami suka ce uzurin da shari'a ta bata dama za ta iya kin amsa kira saboda shi shine kamar rashin lafiya eh bata da lafiya rashin lafiya kuma sosai wanda ba za ta iya bata dama ta amsa kiransa ba wannan babu laifi shari'a ta bata dama saboda komai dan lafiya ne sai da lafiya ake yin sa yawa to shari'a ta bata dama ko kuma ya kasance a lokacin tana yin wata ibada ce ta musamman misali a ce tana yin azumi kamar azumin da take na farilla ne haka ka kaddara tana yin azumin ramuwa ne haka shi kuma ba yin azumi tunda azumin ramuwa akan sa shi ba dole bane ita ce take kan azumin farilla ne ko yawa to da haka a lokacin idan ta gabata da aminci ta je ta zauna a kusa da shi ko a ta kwanta a kusa da shi ba za ta iya jurewa ba to za ta iya bijire mata ta tafi ɗakin ta ita kadai ta je ta kwanta dan ta tsira da ibadarta ko ya kasance mace tana jinin al'ada ko jinin nifasi kaga mijinta ba shi da hakurin da zai iya hakuri ya jure ta gama to nan ba lalle ne ta amsa kiransa ba ina fata an fahimta saboda haka dai shari'a ta ba mace dama matakar akwai uzurin da zai hana ta amsa kiran mijinta idan ya kira ta, wannan babu laifi insha Allah ta'ala sai ta ki amsawa, ba ta da laifi koda a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisi na farko a cikin babin an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, an karbo shi daga sahabi Abu Huraira Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa yarda, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi, yace idza da'a ar-rajul imra'atahu, idan mutun ya kirawo matarsa ta aure ila firashihi zuwa shimfidarsa, fa abat sai ta ki sai ta bijire, an taji'a tazo inda yake, fa bata ghadbana alaiha, ya kwana yana mai fushi da ita, yana jin haushin abin da ta yi. To wannan fushin da yayi da ita zai jawo mata la'anat hal mala'ikatu hatta tusbiha, mala'iku za su ta mata ruwan tsinuwa su ta la'anta ta sai ta waye gari, za su ta la'anta ta, Allah ya tsine mata albarka, za su ta wurdin Allah ya tsine mata albarka, wurdin Allah ya tsine mata albarka har sai ta waye gari. Muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim suka rawaito, wa fi riwayatin wata riwayar yace hatta tarji'a, ba hatta tusbiha ba, hatta tarji'a, a'a ba wai sai ta waye gari ba, sai ta dawo sai ta gane abinda take kuskure ne, ta dawo ta yadda da mijinta, sannan za ta daina tsire mata albarka. Kaga wannan yafi fadi ko ba iya waye gari ba kenan, sai ta yadda ta dawo ta aminta da shi, sannan sai mala'iku su daina tsire mata albarka. Wannan malamai suka ce abinda ake nufi da al-firash anan wajen suka ce kinayatun anil jima', suka ce abinda ake nufi idan ya kira ta zuwa ga shimfidarsa kinaya ce ta saduwa, saboda addinin musulunci addini ne mai kunya, addini ne mai sakayen magana, bai fiye fitowa karare na ambatar abu ba, shi yasa sai aka ce ila firashihi, izuwa ga shimfidarsa, ma'ana zuwa ga zai take ta zai sadu da ita kenan. Kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa a cikin wani hadisi, yace alwalad lil firash, da na shimfiɗa ne, me yake nufi da shimfiɗa, da na wanda aka sadu da mahaifiyarsa ne akan shimfiɗar aure. Hakan ya faru ne akan wani yaro da ake musu a kansa, ga wanda ya auri mahaifiyarsa ga kuma wani farkanta, shi farkan ya zo ya ce wa ɗansa ne saboda ba shi da kunya, an fahimta, shi ma uban kuma ya ce ɗansa ne, shine sai annabi ya raba gardama a cikin hadisin Bukhari da Muslim, yace alwalid lil firash, ai dana shimfiɗa ne, walil ahir al hajar, shi kuma mazinaci ba shi da komai sai tabewa. Annabi ya dauki dan ya bawa shi uban, tare da cewa dan yafi kama da wancan farkan, amma annabi sai ya bawa wanda yake mijinta na asali, wanda aure aka kulla ya bada sadaki, sai annabi sai danka ne kuma dole ya karba. An gane yan uwa, idan baya so zai kore sai dai la'ani, idan baya son sa a lokacin sai ya ga kai wannan fa fi kama da wancan, kai zai ce da dan wani, to sai dai la'ani, sai ya tsine wa kansa albarka sau hudu, na biyar ya ce idan ma haka bane ya rantsuwa sau hudu, na biyar ya tsine wa kansa albarka, na biyar kenan. To idan yayi wannan shikenan ya kora ɗan gabarin sa har abada, bashi ba zai ci gadan sa ba, shi ma ba zai ci gadan sa ba, shi ba jinin sa bane, shi ba jinin sa bane, idan aje lahira kuma sai Allah ya warware sauran abubuwa. To amma matikar bai la'ani ba, to ɗansa ne dole ya karɓa ko yana so ko baya so. To shine abin da ake nufi alwalid lil firash, kun ga abin da ake nufi alfirash a nan wajen, shine saduwa ta aure ake nufi, kinaya ce da addinin musulunci ya saba da ita, kamar yadda na faɗa a satin da ya gabata a cikin ayoyi da hadisi, za ku ga irin waɗannan abubuwan da yawa. Addinin musulunci bai fiye fitowa kai tsaye faɗa ba kaza haka ba, ba a so, kada ka ce wai kai baka ɓoye-ɓoye, wannan ba daidai bane, rashin kunya ne wannan, rashin kunya ne, rashin ladabi gaskiya. Idan zaka faɗa magana abin da yake mai nauyi sai a ɗan saya shi, yawwa, yadda yara makanana a wajen malalai su fahimci abin da ake nufi, ina fata an fahimta, saboda ladabi ake yi, tarbiya ake yi, Allah ya sa mu dace. Saboda haka malai yace abin da ake nufi da alfirash shine kinayatun anil jima. Malamai suka ce wannan hadisin za ku ga kamar abin da yake nufi ya keɓance hukuncin da dare, cewa sai idan da dare ne abin ya faru sannan hukuncin zai hau. Saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi yace la'anat hal mala'ikatu hatta me tusbiha, kun ga hatta tusbiha, washi abin ya faru kenan da dare, tunda an ce sai ta waye gari ko, to washi abin ya faru kenan da dare.
to shin idan namiji ya kira matarsa da rana ta kiyarda ita ba ta cikin wannan tsinuwar kenan ko aya ta tusbiha aka ce an bayyanta to sai malami suka ce a'a an yi amfani da rafazin dare ne saboda shine lokacin da aka fasa rai abin zai faru a ciki adatan shine abin da aka fasa rai abin yana faruwa a ciki da daddare amma sauran lokutan shi ma daddare ne dan akwai ruwayoyi da dama da sun nuna cewa ba dare kadai ake nufi ba eh ba dare kadai ake nufi ba ko da rana ko da yaushe ne kai wata ruwaya ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa idan namiji ya kira matarsa dole ta amsa masa walau kana ala zahari qatibin walau kana ala zahari qatibin ko da yana kan bayan abin hawa yana kan bayan raƙumi ko bayan doki yana mai ta dole ta amsa masa kun ga mubalaga ce wannan ba abin da ake nufi mutun ya je ne matarsa a bayan raƙumi ba wannan ai rashin kunya ne ko me ake nufi kaiwa matakan idan an nuna maka haƙƙin namiji akan mace akan wannan abin eh idan yace ta zo ko ayale ko mai take ta bari ta zo ta saurare shi shine abin da addinin musulunci ya tsara idan ku hataki to sai ta hadu da abin da za ta hadu da shi na la'antar mala'iku Allah ya kiyaye mu malamai suka ce tsinuwar za ta hauta ne idan namijin ya fushi da ita ko amma ka kaddara sai mijin ta neme ta sai bata amsa masa ba sai bai fushi ba mala'iku su tsine mata albarka zahirin hadisin mala'iku ba su tsine mata albarka ba an gane me hadisin yace fabata ghadbana alaiha ko sai kwana ghadbana yana mai fushi alaiha da ita to wannan abin shine illar da zata sa mala'iku su fushi da ita amma idan babu fushi sai mata uzuri ce ba matsala ai yarinya ce ko na makamancin haka sai mata uzuri da kansa to shikenan ta tsira ko kuma ba haƙƙin sa bane sai sarayar shikenan babu komai malami suka ce mala'iku ba su yi mata albarka ba amma matsala shine yayi fushi to shikenan fushinsa ya ja mata bala'i ita kuma Allah ya kiyaye wannan irin mala'iku ne su yi mata albarka wasu malaman suka ce su ne al-hafaza mala'ikun da suke tare da ita lahumu aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah mala'ikun da suke kun san kowanne mutum akwai mala'iku gaban sa da bayan sa eh kowanne mutum dukkanin mu suna bin mu akwai nawa ne a gabanka Allah ne ya sani nawa ne a bayanka Allah ne ya sani akwai dai mala'iku a gabanka akwai mala'iku a bayanka Allah ne kadai ya san adadin su to wasu malaman suka ce wadannan mala'iku ne su tsine mata albarka za su yi tala'antarta to amma wata ruwaya ta nuna cewa ba iya su kadai bane dan akwai ruwaya da annabi ruwaya sahih muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wanda suke sama ya tsine mata albarka kaga wanda suke sama kai suna da yawa ba haka bane mala'ikun da suke sama wai san adadin su kaga suna da yawa kenan ko inda ma iya hafaza din ne aka ce to sai a ce da dan sauki tunda ba su kai wadancan yawa ba tare da cewa da tsinuwar mala'ika babu wani abin sauki a cikin ta Allah ya kiyaye wannan hadisi kamar yadda muka ambata Bukhari da Muslim suka fitar da shi babu tahrimi sawmil mar'ati tatawwan وزوجها حاضر الا باذنه بابن da zai bayani game da haramun ne mace tai azumin nafila wa zawjuha hadirun majinta yana nan a gari bai yi tafiya ba illa biiznihi sai da izinin shi ya kamata mata su san wannan da kyau azumi indai na nafila ne ba na farilla ba indai na nafila ne haramun ne mace tai azumin nafila ba tare da yardan mijinta ba an gane dole ne ta tambaye shi izini dan za ta iya yiwa a ce lokacin da take cikin azumi na nafila shi kuma ya kasance yana buƙatar ta a lokacin shi wannan azumin da take ya sunansa ba nafila bane shi kuma sauke haƙƙin miji wajibi ne idan aka ci karo tsakanin wajibi da abin da yake nafila ake kenan in ka ce nafila kamar mustahabi kenan da wajibi da mustahabi wanne yafi ƙarfi yan uwa wajibi yafi ƙarfi ko to sai ta ajiye mustahabi sai ta da wajibi hakanan mace ta yi aikin hajjin da yake na wajibi ta yi umarar da take ta wajibi to bai halatta ta je ta yi wani aikin hajjin na wajibi aikin hajjin da yake na nafila ba ko umara ta nafila sai da izinin mijinta shi ma dai wannan kamar wancan din ne za ta tafi ta je aikin hajji ta yi sati biyu ta wata ɗaya ta dawo mijinta ba ta wajen mijinta mai yiwuwa zai buƙace ta lokacin da ba ta idan ko shi ya yadda haƙinsa ne sarar shikenan babu laifi shi yasa da yawa daga cikin malamai suka ce haƙinsa ne idan ta dau azumin nafila ba da izininsa ba zai izuwa ya take ta a lokacin ya karya mata azumi saboda sai su dauka cewa ai tana azumi ibada take bai kamata in karya mata ba malamai suka ce babu wani abu tunda ta yi ba tare da haƙi ba tare da izinin ka ba kai kake da haƙi zaka izuwa ka karya mata wannan azumi ina fata an fahimta Allah ya sa mu dace مالك أن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر أودك صحابي أبو هريرة أن لك أرى مسير ده قال لا يحل للمرأة بايا هلتا قمتي أن تصم لتي أزمي وزوجها شاهد الهالي مدن تينا هلتا ينا نن أغري إلا بإذنه سير إذن إنسا سير إذن إنسا يعني أزمي كلا كلاني أكو أزم فرلا أكو ننافلا azumin farilla kala kala ne shi kansa akwai ramadana dama shi wannan babu haufi akan sa tunda dama akwai lokaci iyakantacce da ake azumta sa a cikin sa ko shi ne watan ramadana wannan babu wata shakka akan sa akwai azumin ramuwa shi ma wannan menene ba farilla bane akwai azumin bakance shi ma wannan menene farilla ne akwai azumin kafara shi ma menene farilla ne dukkanin su wajibi ne waɗannan saboda haka idan azumin ramadana ne wannan daman dole za ta kayan ta kawai suka ce idan ko azumin ramuwa ne ko na bakance ko na kafara to za ta iya jinkirta shi zuwa lokacin da baya nan ko abin da ya kama da haka kuma yadda ya tabbata na Aisha Allah ya kara mata yarda idan ana binta azumi galibi ba ta samun damar rama shi sai lokacin sai watan Sha'ban tace saboda wata ne da Annabi yake yawaita azumi a cikin sa sallallahu alaihi wasallam sai ta samu dama ita ma sai ta rama azumin da ake binta saboda kun san yadda alakar manzon Allah take da na Aisha ko sallallahu alaihi wasallam yafi santa yafi ririta ta a cikin matansa gaba daya to ita ma sai ta gane haka saboda haka sai ta kin azumi wanda ake binta na farilla sai Sha'ban yazo sai ta rama to amma ya kasance lokaci ya kure ana binta azumi guda biyar saura kwana shida a fara azumi an gane to ko da izinin sa ko ba izinin sa sai kayan ta kawai ina fata an gane idan ya magana sai ta ce wallahi azumi nake na ramuwa shikenan eh amma irin kamar misali a ce watan an yi azumin ramadana watan shawwal ne watan zulqida watan zulhajj to babu laifi sai ta tambaye shi ina so na fara ramuwa azumi sai in ya ce da Allah ki dan bari sai nan da kwana biyu mana sai ki dan bari babu laifi tunda akwai lokaci ko wannan malamai suka ce zai iya yin haka saboda haka waɗannan azumin farilla ma kinan to ballantana kuma nafila ce mahab kamar azumin litirin da alhamis ko ayyamul bib ko siyamu dawuda duk wannan sai ta nemi izinin sannan ta yi shi in sai ta hakura to sai ta hakura amma in ta rashin sa ta samu mutumin da bai damu da addini ba shi kuma wanda shi kuma baya so ga ta wuce shi shi baya yi kwata kwata rago ne baya azumin nafila ta sai ina so azumi sai ban yadda ba wai baya so a ce ita tana yi shi baya yi wanda gaba ɗaya sahala sarasa gaba daya to in ta fahimci haka ne wannan sai ta rinka yin kayanta sannan kuma ya kasance idan baya nan yayi tafiya to wannan daman kofa gudu take sai ta kayanta ko yawa musamman yanzu ma da Allah madaukakin sarki sa akwai hanyoyin sadarwa masu sauki idan zai dawo zai gaya mata zan dawo rana kaza to ranar da zan zai dawo sai ta sauki azuminta domin ta tare mijinta Allah madaukakin sarki sa mu dace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai illa bi izni sai da izinin sa wala ta'zana fi baitihi sannan kada ta bawa wani izini a cikin gidansa ya shigo illa bi iznihi sai da izinin sa ma'ana ba daidai bane haramun ne matarka ko matarsa ta bawa wani dama ya shigo gidanka sai da izininka ko waye kai malamai suka ce ko da iyayenta ne in aka samu wani mara kirkin ya ce ba na so su ƙara shigowa sai to sai ta je ta ba su aure sai da Allah ku hakuri umma abba ayi hakuri da Allah ya ce baya so ku ƙara shigowa wace ku bashi kun ba mara kirki aiki ya biyo ta kanku kenan ko to ko shi ne in kika bashi dama suka shigo kin yi haram to ballanta na wanda ba iyaye ba kenan Allah ma ya kiyaye Allah ma ya kyauta wannan abin ya faru ko amma me sai na bada misalin wannan dan a gane girman haƙƙin akan wanda ba su ba wanda ba uba ba fa wanda ba uwa ba fa haka kawai ki rinka kawo wani katuwai abokin ki ne saboda Allah ko mace sai ta kawo mutum gida wasu a ce wai friend ina ne friend ka zo gidan cikin gidanka ka ga wani katuwa a ce wai abokin matarka ne dan Allah kai wani irin da yusi ne wani irin da yusi ne kai ka zo kana da assalamu alaikum aka malam ai ka koma ge ka shiga cikin ɗakin kana da wata gora ka dauko wallahi ka ji dalilin da yasa shi goma gida idan shi ba shi da hankali shasha bai san abin da ya kamata ba ka koya masa hankali kawai wani katuwa shi goma gida saboda Allah annabi tsira da amince tsara tabbata a gare cewa duk mutumin da baya kishi matarsa ba zai shiga aljanna ba addayus la yadkhulul janna da yus shine wanda baya kishi matarsa ba zai shiga aljanna ba mutane sai wai da sunan wayewa ko bokanci ko zamani ka rinka sakin mataka ka kamar namiji saboda Allah ba daidai bane matakka ma'aikaciya ce kamar tana aiki to ta kiyaye mutuncinta ba ruwanta ba ta da wani aboki a wajen aiki tana makaranta kamar tana makaranta gaba da sakandare to ta kiyaye mutuncinta babu wani aboki a makaranta karauce kai ta karatu ta dawo amma sai ce assalamu alaikum ya akai ya zo shi assignment ne da matakka ko ya zo shi assignment to bismillah ga daki zan ku shiga ku yi assignment wannan abin da nake ga muku wallahi duk ba abin da ba a yi ba wai raha bace wallahi duk ana yi duk ba abin da ba a yi anan na ba ku labari wani yake ban labari cewa wata abokiyar aikin sa mijinta ya kawo ta wajen aiki anan nake ba ku labari ya kawo ta wajen aiki za su tattauna da shi wanda yake ban labarin mijin nata ya fita daga cikin motar ya ce waye shiga da Allah su tattauna ci ba matsala shiga cikin motar daga shi sai matarsa a cikin motar sai kulle sai koma can gefe wa'in sun gama tattauna ya dawo ɗau matarsa su tafi saboda Allah haka mata mazamto masu kishi ya lallai ne ka zamto mai kishin matarka wannan na ɗaya daga cikin kamalar ɗa namiji kasance kana kishin matarka baka so ma kowa ya kalle ta kallanta ma ba kowa kake so yi ba kuma aka maida matarka kamar wata agwaluma saboda Allah kowa ga ta nan an kasa ta kowa yana kallanta ya ɗauka ya juya haba da Allah ya kiyaye to lallai annabi ya hana cewa kada mace ta shigo da wani namiji gidanta sai da izinin mijinta daga cikin doguwar huduba ba kan damiyar huduban nan da annabi ya ta bankwana tajin bankwana daga cikin abin da ya faɗa ya ce mataye suna da haƙƙi akan mazajensu mazaje suna da haƙƙi akan matayensu daga ciki ya ce kada su shigo da wanda mazajensu ba sa so cikin gidajensu daga cikin haƙƙin da namiji yake da shi akan matarsa kada ta shigo masa da wanda ba ya so cikin gidansa haka annabi ya faɗa haƙƙi ne wannan haƙƙi ne saboda haka mata su ji tsoron Allah su ma mazan kuma su taya su kiyayewa su ji tsoron Allah dan idan ta fahimci baka so wasu wallahi ba za ta yi ba Allah subhanahu wataala ya samu dace wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi hadisi na ƙarshe kuma wanda zamu dakata akan sababu tahrim raf'il ma'mumi ra'sahu min ar-ruku'i was-sujudi qabla al-imam babin da zai bayani game da haramcin raf'il ma'mumi mamu ya dago kansa min ar-ruku'i daga ruku'i was-sujudi daga sujada qabla al-imami kafin limami ya dago wannan haramun ne a matsayinka na bamu da kake bin limami ka dago ruku daga ruku'u ko ka dago daga sujada kafin limamin ka ya dago ko kuma kayi sujada ko kayi ruku'u kafin limamin ka yayi ko kuma kayi kabbara harama kafin limamin ka yayi dama idan kabbara harama kai kafin limamin ka yayi gaba ɗaya baka shiga sallah ba an gane sallan ma bata kulli ba gaba ɗaya bata kama fara ba da kai da wanda bai fara sallar ba duk ɗaya kuke kafin limami ya ce Allahu akbar sai ka riga shi baka da sallah baka yi sallah ba haka nan kafin limami ya tafi ruku'u sai ka tafi kai ma baka da sallah kafin limami ya tafi sujjada sai ka tafi baka da sallah haka nan kafin ya dago daga ruku'u ko daga sujjada sai ka dago wallahi baka da sallah babu sallah ta tare da mutum malamai suka ce wanda yake koyi da limami kala uku ne guda biyu kuskure suke ɗaya ne daidai akwai wanda yake aiki tare da limami kuskure ne haka ne akwai wanda yake aiki kafin limami shi ma kuskure ne akwai wanda yake aiki bayan limami shine ake son sa shi ma kuma wannan kalabi ne ɗayan kuskure ne akwai wanda limami zai aiki ya dade shi yana tunasa aiki limami ya gama ya ci gaba da tarkar shi kuma yana wani misali limami zai sujjada ya dago amma shi yana cikin sujjada har yanzu wannan lokaci wallahi sai limami ya dago daga sujjada ya fara karatu idan sallar da ake karatu ce a bayyane karanta Fatiha yana cikin sujjada to shi ma da yawa daga cikin malamai suka ce irin wannan idan abin ya tsawaita bashi da sallah dan sallah ka'idar ta shine jagoranci ce annabi cewa innama ju'ila al-imam liyutamma bihi dalili kadai abin da yasa aka sanya limami domin ayi koyi da shi to kai kuma ka saba masa sai da annabi yi maka gade ce fala tahtalifu alayhi kada ka saba masa kai kuma ka saba masa ina sallaka babu saboda kan uwa mu kiyaye ba a saba wa limami eh ka jira limami yayi abinda zai sai kai hatta irin kaga za a tafi sujjada sai kaga limami motsi kai sai ga mutane tututu an tafi kuskure ne sahaban annabi cewa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan annabi ya dago daga ruku'u yace ba ma tafiya sujjada sai annabi ya daidaita a cikin sujjadar sa yace Allahu akbar goshin sa jika sannan sai mu tafi amma lokaci motsi kai limami sai ka jira tututu an biyo bayan sa kuskure ne ƴan uwa sallah tana da tsada a rayuwar mu'mini ba mu da abin da ya fita yanzu idan kuka kalla ga duk ayyukan ibada da sauransu duk an tozarta su abin da ya rage mana ita ce sallah to mu kokari mu kiyaye ta ƴan uwa mu rinka yin ta yadda annabi ya kora ba yadda muka ga dama ba eh mu yi ta yadda annabi ya ce ba yadda ni na tsarawa kaina ko na ga ya dace ba ba kai ka kawo sallar ba ta Allah ce kuma annabi ya turo sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث ديني أباب داما أنكر أوشدك الصحابي أبو هريرة ألا كارم سيردا أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أن نبت إرادة أمن سيسأرة بتأ غريش كاليتي أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أما وأن أداة الاستفتاحتي أما أداة الاستفتاحتي كمر harafi ne da ake amfani da shi wajen bude zanci yanzu ɗaya daga cikin ku yakhsha baya jin tsoro idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam idan ya dago kansa kafin limamin sa ya dago ayya ja'ala Allah ra'sahu ra's himar Allah ya mai da kansa ya zamto irin kan jaki annabi ne mana wannan gargadin fa yace ɗayan ku baya tsoro baya shakka limami ya tafi ruku'u shi ya dago kafin limamin yana dagowa kawai ga kansa ya zama kan jaki baya tsoron haka annabi ne fa yake faɗa wannan maganar ni ina kallanta ne a matsayin annabi ne yake faɗa annabi yana wasa ne to wallahi ba wasa bane da gaske ne aw yaj'ala Allah suratahu surata himar wata roya ma annabi yace ko kuma Allah ya sanya surar sama gaba ɗaya ta kasance sura jaki surar sama gaba ɗaya ba kan ba yanzu dukansa da ba kai aka ce ba to gaba ɗaya mai ya juya ya zama jaki gaba ɗaya Allah ba shi da iko Allah yana da iko kada ku manta ƴan uwa daga cikin al'ummomin da suka gabace mu mutane irinka Allah ya juyar da su sun zama birrika wasu sun zama aladu waja ala minhumul qiradata wal khanazira wa abada tawut Allah ya sanya wasu daga cikin aladu wasu birrika mutane ne kamar ku kamar mu amma da suka yi Allah laifi suka yi abinda ba ya so sai Allah ya juyar da almasxu kenan abinda ke so almasxu Allah ya shafi halittar suka zama to barraka wasu suka zama to me aladu to yanzu kai sai a kasu zuwa da kai ka zama to jaki kenan idan ka saba wa Allah Allah zai iya ba haka bane Allah zai iya shi sa wasu malaman suka ce abinda ake nufi wai kinayatun an tasirihi balidan la yafhamuka alhimar suka ce wannan kinaya ce ta abinda ake nufi ba wai a mai da shi jaki gaba ɗaya ba a'a wai a mai da shi daƙiƙi ta yadda baya fahimta kamar yadda jaki baya fahimta to wannan din ba abun so ne shi ma ba abun so bane haka wasu malamai suka faɗa amma mafi yawancin malamai suka ce ku bar hadisin a yadda yake da Allah a daina canza mai ma'ana zai zama jaki kamar jaki na gaske irin jakin da ka sani eh ba wai kinaya bace ba wai majazi bane a'a haƙiƙi ne kuma wannan shine abinda malamai suka tafiya a kansa wannan na ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna mana muni da kuma haramcin mutum ya rinka yin aiki kafin limami bayan bacin sallar sa tasa kuma kun ji abinda zai iya samun sa Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi zamu dakata anan kuma insha Allah ta'ala sai bayan sallah mun yi hutu sai bayan sallah insha Allah ta'ala idan Allah ya kai madrid da lafiya zamu dawo a cigaba da karatu insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله